sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi an yi sukur ko ana shirye-shirye sukur lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 29 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Madina ba makanan labarai. To Hadiza daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata ta dauka cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus. Tsohon ciyaman din jam'iyyar MCC ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari. A cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi masa rubutun ɗaurin talala a gida. Fitaccen likitan Amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da wakilin muryar Amurka wato Mahmud Farid da yayin daya daga cikin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar COVID-19 da kuma gudanar da bincike akan mutumacin da ake fuskanta a Kano. Za kuma ku ji hirar da abokin aiki na Taida Muhammad Atiku dan tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da ya samu cikakken warwarewa daga cutar COVID-19 kamar kowace ranar Laraba. Kuma yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana. Masararo barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi sahur cikin koshin lafiya. Ga cikakkun labarin duniya. Fitaccen likitan Amurka ɗin nan da ya ƙware kan cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19. Da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus. Fauci ya ce wani binciken da aka yi kan maganin na Remdesivir ya nuna cewa maganin na iya kare mutane daga coronavirus. Fauci ya ce sakamakon binciken bai nuna cewa maganin na iya hallaka cutar kwata-kwata ba. To amma ya nuna cewa akwai kwakwarar alamar fa'ida a maganin. Fauci ya kara da cewa maganin na Remdesivir ya din taimaka wajen rage mace-mace saboda kashi 11 na majinyatan ba su sha wannan maganin bane suka mutu. A yayin da kuma kashi 8 na waɗanda suka sha suka mutu. Mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yakin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaƙi yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin. Akwai wasu ayoyin tambaya da binciken sharar fage ya gano wanda kuma bincike mai zurfi ne kadai zai iya tono cikakken abin da ya faru. A cewar mukaddashin sakataren harkokin soji James McPherson a wata takardar bayani ta jiya Laraba, wannan jirgin ruwan shine jirgin mayakan sojojin ruwan Amurka na farko da ya samu wata mummunar barkewar cutar COVID-19 a cikin teku wanda ya sa aka dan jingine shi a ƙarshen watan Maris. Tsohon ciyaman din jam'iyyar NCP ta Sudan, Ahmed Harun, ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari. A cewar wani ɗansa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna ɗin ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya. Hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba, wanda na hannun damar hanɓararren shugaba Umar al-Bashir ne. Hussein Ahmed Harun, ɗaya daga cikin 'ya'yan Harun, ya gaya wa wani shirin muryar Amurka mai suna South Sudan in Focus cewa ranar Talata aka gano cewa mahaifin nasa ya kamu da cutar COVID-19 kuma an garzaya da shi wani asibitin 'yan sanda da ke gabashin Khartoum.
An jima hada Madina za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya amma yanzu ga karasar hirar da wakilin muryar Amurka Muhammad Kwari sai da ɗaya daga cikin committee na musamman da gwamnatin tarayya ta kafa domin yakar COVID-19 wato Dr. Sani Gwarzo a Kano inda ya masa tambaya akan matsayin Kano dangane da waɗanda suka gamu da cutar COVID-19 fannin cewar cibiyar gwaje-gwaje a Kano daya ce kuma ana ta buƙatar a ƙara ta zama fiye da haka sai Dr. Gwarzo ya ce
Dakta kace cibiyoyin nan guda biyu da wannan da ake da ita da kuma wacce ake kokarin budewa lama ku fara auna yadda za ta yi aikin ka mutun nawa suke da abin da kuke kira capacity a rana
kamar yadda suke mana bayani ita tsohuwar tana za ta yi kamar mutun 80 a yini guda ko fiye da haka ko kuma ninkin haka ko kuma shi ne minimum kirin 80 ita kuma wacce za ta yi 180 da minimum za kuma ta yi ninkin haka sau biyu to amma
da Muhammad Kwari ana tare ne da Sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Madina mai shanu da sauran labaran duniya
a halin da ake ciki kuma wani sabon fadan da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta Kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakiya wadda kasar ta cimma Wani mai magana da yawun kungiyar ƴan tawayen Tanas ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsofaffin mayakan kungiyar SPLM-IO ta kai harhare kan wasu wuraren kungiyar Nas a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi sun je sun kai hari kan sansanonin mu a Sanema da ke wajajen Umbachi da kuma Madiba da Morobu sannan kuma sun kai hari a sansanin mu na Kajo Keji Kala haka zalika sun kai hari kan dakarun mu kuma mun mai da martani abinda mai magana da yawun kungiyar mayakan Tanas Samuel Suba ya ga wa shirin na muryar Amurka game da Sudan ta Kudu Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar Amurka wacce take ta daya cikin masu baiwa WHO din tallafi Amurka ta kuma kasance kan gaba a duk fadin duniya wajen yawan masu dauke da cutar da kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu a yayin wata tattaunawa da yayi da manema labarai a kasar Geneva Tedros ya ce Tun daga farko WHO ta dauke matakan da suka kamata wajen yi wa duniya gargadi kan wannan cutar. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar mikewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York, wanda ke nuni da kwarin guyar da masu saka hannun jari suka samu game da yuwar sake farfadowa bayan shudewar cutar COVID-19. Sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yuwar jinya da shi zai kai ga waraka. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da kashi 2.21 ko kuma maki 532. Ta tashi da maki 24,633. Kasuwar S&P 500 ita kuma ta karu da kashi 2.66 ko kuma maki 76, wanda ya kai adadin maki 2,939. Yayin da ita kuma kasuwar Nasdaq ta haura da kashi 3.57 ko kuma maki 307, ta tashi da maki 8,910.
Madalla a gaida Madina mai shani da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda suka warke daga cutar coronavirus a Najeriya ya haura 300. Muhammad Atiku Abubakar, wato dan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar, na ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar, suka kuma samu warkewa. A hirarsa da abokin aiki na Madina mai shanu, ya fara da bayyana mata inda yake tunanin cewa ya kamu da cutar.
Gaskiya ba zan iya tuna da inda na kama cutar nan ba, amma da yuwa cewa na kama ta da nake kasar waje kafin na dawo Najeriya.
To ya ka ji a ranka bayan ka gane cewa ka kamu da cutar coronavirus?
Gaskiya ban ji daɗi ba, kuma na dan yi fargaba kaɗan, ba wai wani abu ba, saboda ina cikin fari ko farko zan ci a cikin waɗanda suka kama wannan cutar a Abuja. Saboda haka abun ya ɗan tsoratar da ni kaɗan.
To wani irin yanayi lafiyarka ta shiga lokacin da kai fama da wannan cutar?
Alhamdulillah, daga ran da aka ce ban na kama wannan cutar har zuwa lokacin da aka sallame ni ban ji wani illa a jikina ba, alhamdulillah.
Wato duk alamomin nan da ake ji kai baka ji su ba?
Alamomin da ake faɗa wata tari ko zazzabi ko wani abu fiye da haka, dama duk alhamdulillah duk bai kama ni ba.
To Muhammad, akan ce ana amfani da magungunan malaria wajen jinyar masu coronavirus, shin wannan maganar gaskiya ce?
Kan maganar magunguna, abinda ya kamata kuma al'umma sani shine ba wata magani a duniya ma tukunna, ba wai a Najeriya ba, wanda aka ce lallai wannan shine yake warkar da mutane.
To kyauta aka yi maka jinya a asibiti ko kuma ka biya wasu kuɗaɗe?
Ba wani sishin nan mutum zai biya, wannan gwamnati ne suke ɗaukan duk nauyin wannan abin nan. Wannan cutar za su ɗau nauyin kula da kai da inda za ka kwana da abincin da za ka ci da komai da komai. Naje na zanna a wannan wuri a Abuja a Gwagwalata tare da wasu ma mara lafiya, kuma duk gaskiya shirin da za mu yi mai kyau ne, alhamdulillah gwamnati sun tsaya sun kula da mu da kyau.
Kwana nawa kai kafin ka samu waraka daga wannan cutar?
Zan ce na yi kusan kwana 40.
To yaya aka yi kai ka daɗe cutar bata bar jikinka ba, saboda yawancin mutane sai ka ga cikin sati biyu sun samu waraka daga cutar?
Lafiyan nan kin san Allah ne ke ba da ita. Allah bai yi ratu a sati biyu ba, ratu a sati hudu. Ko ni din ma abin ya ɗaure min kai, ban san dalilin haka ba, kuma likitocin ma da ke kula da ni gaskiya su ma sun kasa ba da cikakken bayani kan wannan.
To a ƙarshe, wani sako za ka gaya wa mutane dangane da wannan cutar?
To fari a cikin abin da nake son gaya wa mutane, su kula sosai wannan cutar nan. Illanta wato na fari yaduwanta ne tana sauƙin yaduwa. Idan mutum ɗaya a cikin gida na da wannan cutar nan, to idan ba kula ba, wallahi kowa a gidan zai ke kamawa.
To a gaida Madina mai shanu, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka baiwa
masu saurari. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da wani iyali yayi a kauren mu da cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yar su yar shekaru 2. Rundunar yan sandan ta jihar Zamfara kuma ta tabbatar da yiwa karamar yarinyar ta dan bayan da aka kaita asibiti aka gwada ta. A lokacin da muka yi hira da mahaifiyar yarinyar, ta bayyana cewa rundunar yan sandan ta kama wanda ake zargi mai suna Aminu Hamza, amma daga baya aka sake shi. Sai dai bayan sa wannan hirar muka samu labari cewa an sake kama wanda ake zargin, kamar yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Kabiru Nasiru ya shaida wa shirin mu makon jiya. Mun kuma samu yin hira da wanda ake zargin. Ga bayanin da ya yi wa shirin domin iyali a hirarsa da wakilin mu Lamido Abubakar.
Ni dai abin da zan ce, ni dai ranar talatar da ta wuce na dawo gida misalin karfe 2 na rana. Ina shigowa gida sai mama ta take ce mini, maman Humaira tazo tana kuka wai na lalata mata yarinya. Take ta gaskiya ne, nace mata ba gaskiya bane, ba abin da tsakani na da ba abin da hada ni da yarinyar ta. Anna juya zan je gidan maman Humaira in same ta mu yi magana da ita. Sai mama ta take ga mun kare in je in same ta, dan da tabariya tazo nan gidan mu tana nema na. Tazo da tabariya tana nema na. Kare in je ta tara man jama'a. Mama ta ce a kenan tsakani da Allah, to wallahi babu abun da tsakani da ita maman Humaira. Shikenan na koma can majalisar da nake zama. Zuwa bayan sallar magariba sai ga mama ta kirawo ni, ta kira ni ta ce in zo gida, ga sunan sun dawo da ita da mijinta da abokin mijinta sun je suna nema na. Kawai ni taso ni zo gida, ni dawo na unguwa, ina shigowa na unguwa. Sai mutanen unguwa suka tare ni suka ce, wallahi karin kuskura in je gida dan wallahi da adda suke sun ce wallahi sai sun kashe ni karin kuskura in je gida. Kuma ni da ido na ganin su da makami, dan na labe nan wajen wani mai sha ina kallon su nan kofar gidan mu da zaunan su nan. Mama ta ta kirawo babana, kira babana abun yazo ya ga abun da yake faruwa. Yazo wurin su ya musu sallama, sun da ke amsa mashi dan ya shiga gida ya fito sai nan station wurin GTO ya ga mu GTO abun da yake faruwa. Ya ce ga san sun zo da makami sun ce sai sun kashe ni.
To tambayar da muke so mu yi maka ita mai korafin wato Zuwair Aminu Ibrahim, ta tabbatar da cewa an ga ka shiga daki da yarinya kuma kai kai mata zaɗe shi yasa ka gudu, watakila sai daga baya aka kama ka, kamar me zaka ce akan wannan abin?
Ba gaskiya bane.
To abin da muke so mu sani, kamar kun ce wani bincike na asibiti da ake yi don an nunar kama akwai rahotanni da suka nuna an yi bincike kuma an gano sakamakon abin da aka bincika. Ni kuka je asibiti da aka je asibiti?
Ni ba da ni aka je asibiti ba, kuma ba da wani dan uwana an ka je asibiti ba. Ranar da abun ya faru an je asibiti, an ce yaren nan lafiya lau take, ba abun da ya faru da yaren nan. Unguwa gaba ɗaya kowa ya san da labari yarinya lafiya lau take. Sai nan bayan da kwana biyu kuma sai an gaji an ga ke an kara jiba yaren nan, lallai an taba ta. dan report na farko an ce yanayin na lafiya a lokacin sai daga baya kuma an zo an ga shi kuma ya kai nan an taba ta
to kamar lokacin da abin ya faru ɗan sanda sun kama ka ko kuma sai daga baya ne aka zo aka kama ka
a ba su kama ni ba saboda ba ni gida lokacin da sun ka zo nema na sun dai daɗe nan kofar gidanmu suna nema na sai bayan kwana biyu sai bayan kwana biyu da kai na kai kai na nan station can ma sun ka rike ni can ma na kwana
saboda haka har zuwa yanzu ana ci gaba da tsare ka a nan headquarter ɗin sanda da ke garin Gusau
can maido da kes ɗin nan PID nan na anka shigo da ni mota anka dawo da ni nan PID
to malam ta kana cewa ba kai ka aikata wannan laifi ba duk da yake zargin ka ake yi me yasa kai gudu in har ba kai ka aikata wannan ba misali masu lura da al'amuran za su ce ina kana da gaskiya ai kamata ai ka tsaya
ni ba gudu ne ba ina wurin da nake zama ba inda na je ina majalisar da nake zama
to ita zuwa ran ta yi korafin cewa ta zo ta kawo wannan koki a gidanku amma ba tanka mata ba har ma ane mata barazana wanda ka nuna misali kamar akwai zargin aikata wannan danyen aiki da ake maka
a'a ba hakan ni gidanmu daga ni sai mamata ne ba kowa
to ta nuna ta zo wurin mamata amma mama ba ta saurare ta ba
sai mamata sai kanina karami ne Muhammadu mu uku ne yake zaune cikin gida sai kuma babana police ne kuma jumi yake aiki ba gida yake ba ba nan kaura yake aiki ba
to kamar baban naka tunda jami'in tsaro ne na yan sanda ya saka baki a cikin batun ya shiga cikin maganar
eh ya shiga
to wace rawa ya taka
to ni yana nan karami ban san abin da ake ciki ba ne dan ni tun na ka sati na biyu nan ne ni yan zo so guda ma zo ni na
to akwai wani abu da ya gaya maka na kokarin da ake na fitar ka ko kuma kashe magana
ni ba abun da na dai ba ne kawai kudin abinci saboda abincin nan da kudin mu muke sai abinci
Aminu Hamza wanda ake zargi da bata wata karamar yarinya a shekaru biyu a jihar Zamfara duk yunkurin da muka yi na sake yin hira da mahaifiyar yarinyar nan ya cin matura domin bisa ga bayani an tsorata ta mun kuma samu labari cewa rundunar yan sandan jihar ta sauya wa mai gidan nata wurin aiki zuwa wani wuri da ke tazara kilomita 400 daga inda iyalin nasa suke abinda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke gani baya rasa nasaba da ƙarar da suka kai da kuma neman a bi haƙƙin ƙaramar yarinyar su da aka bata idan muka same wani ci gaba game da wannan batu za ku ji labari kafin nan mun nemi jin ta bakin kungiyar da ke fafatuka kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara Rafi jihar Zamfara wadda ta fara bin diddigin shirin bayan jin bayanin mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗe
alhamdulillah ba shakka mun ji wannan magana ta ita wannan yarinya a shekara biyu wata shida wadda ke zaune a garin Kaura da aka ba fyaɗe mun ji wannan magana a hakika ne a lokacin da muka ji wannan magana hatta ba dukkan na kaura dan lokacin an zo da yaro za a zo an zo da an kawo ta tsanni a nan a kusan shi nan kwamishina a police ya ba da order a je a kamo yaron nan an kawo shi zuwa nan kusan lokacin muka shiga case din gadangada kuma alhamdulillah muna cikin case din har yanzu da muke magana da kai dan yanzu nan muka baro wurin kwamishina a police dan na jihar Zamfara gabaki daya mun zanna rashiya to da muka ji case din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji daɗi ba sosai kuma mun bi case ɗin nan
sai ku biyo mu domin jin bayanin nasu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Jodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya
yanzu kuma ga karatun alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan ramadana
ismi aisha ummul jamil ishaq tahfizul qur'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi minallah فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
masararo barkan ku da asuba da fatan masu azumi sun sahu cikin koshin lafiya ga cikakkun labarin duniya fitaccen likitan Amurka din nan da ya kware kan cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ya ga alamar akwai fa'ida tattare da maganin nan na Remdesivir wajen jinyar cutar COVID-19 da yake magana a lokacin wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump da sauran mambobin kwamitin yaki da cutar coronavirus mukaddashin sakataren harkokin sojin ruwan Amurka ya yi kiran da a yi ƙarin bincike game da abin da ya kira wasu bayanan da ba a yi su ba kan abubuwan da suka faru cikin jirgin ruwan yakin Amurka na USS Theodore Roosevelt mai dakon jiragen yaki yayin da sojojin ruwa da aka killace su na tsawon makonni suke komawa cikin jirgin tsohon chairman din jam'iyyar NCP ta Sudan Ahmed Harun ya kamu da cutar COVID-19 a gidan yari a cewar wani ɗinsa wanda ya buƙaci a yi ma Haruna din ɗaurin talala a gida saboda ya samu cikakkiyar jinya hukumomin lafiyar ƙasar Sudan dai ba su tabbatar da halin da Harun ke ciki ba wanda na hannun damar hambararren shugaba Umar al-Bashir ne a halin da ake ciki kuma wani sabon fadin da ya barke a jihar Central Equatoria ta Sudan ta kudu a wannan makon na gurgunta yarjejeniyar zaman lafiya mai cike da sarkakkiya wadda kasar ta cimma wani mai magana da yawun kungiyar ƴan tawayen ta NAS ya ce wata gamayyar soji da ta hada da sojojin gwamnati da tsofaffin mayakan kungiyar SPLM-IO ta kai harhare kan wasu wuraren kungiyar NAS a jihar ta Central Equatoria tun a ranar Lahadi. Daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar ta dauki matakin da ya kamata cikin gaggawa kan yaki da cutar coronavirus. Ya faɗi hakan ne a matsayin martani kan sukar da hukumar ke fuskanta musamman daga kasar Amurka wacce take ta daya cikin masu baiwa WHO din tallafi. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi matukar miƙewa zuwa lokacin da aka kada kararrawar tashi a birnin New York wanda ke nuni da ƙarin gwiwar da masu saka hannun jari suka samu game da yiwuwar sake farfadowa bayan shuɗewar cutar COVID-19 sakamakon gwajin wani sabon magani mai suna Remdesivir shi ma ya nuna yiwuwar jinya da shi zai kai ga waraka.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Nigeria Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Madina mai shani da ta taya ni gabatar da shirin da Sidi da ya hada mana shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chali ke muku fatan alheri ma assalamu
Bonjour, au micro Idrissa.